This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wakilai masu shiga tsakanin yakin Isra'ila da Hamas sun fara isa birnin Al-Qahira a jiya Asabar domin sabunta tattaunawar tsagaita bude wuta da kuma sako mutane da aka yi garkuwa da su yayin da yakin Gaza ya cika watanni shida. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka Bill Burns ya isa a jiya Asabar. Ana sa ran ministan harkokin wajen Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani da tawagar Isra'ila za su shiga tattaunawar, a cewar ma'aikatar labaran Misra ta Al-Qahira a jiya Asabar. Hamas a wata sanarwa ta ce za ta tura karamin shugabanta na Gaza Khalil Al-Hayya. Ta jaddada muhimman bukatunta ta kawo karshen yaki a Gaza kwata-kwata da kuma janyewar sojojin Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata wasiƙa ga shugaban Misra Abdel Fattah Al-Sisi da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani akan mutanen da ake garkuwa da su. Kana ya kira gare su da su nemi amincewar Hamas kana ta mutunta yarjejeniyar da za a cimma. Biden ya kuma faɗa wa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ba wakilansa a Al-Qahira ikon cimma yarjejeniya cikin gaggawa domin ba da damar shigar da kayayyakin jin kai a Gaza. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Asabar a wata hira da aka yi da shi a talbijin kasar cewa tana yiwuwa makaman tsaron sararin samaniyan kasar su ƙare idan Russia ta ci gaba da kaiwa Ukraine hare-hare kamar yadda ta yi daga watan jiya. To akwai yiwuwar makamanmu za su ƙare kuma ƙawayenmu suna sane da hakan, inji Zelensky. Shugaban ya yi ta kira ga ƙawayensu tsawon makonni yayin da Rasha ke ci gaba da lugudan wuta babu ƙaƙƙautawa a kan cibiyoyin makamashin Ukraine da garuruwa da kuma birane. Zelensky ya ce ya zuwa yanzu Ukraine na da isassun makaman tsaron sararin sama, amma sai ta zaɓi wace ƙadaranta za ta kare da su. Amurka ta bata na'urorin tsaron sararin sama na Patriot da za su ba da kariya ga makamai masu linzami na ballistic na ƙasar Rasha wanda za su iya kai hari cikin 'yan mintoci kaɗan. Amma ya ce Ukraine na buƙatar ƙarin wasu 25. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani ƙauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo, inda aka kashe akalla mutane 15 kamar yadda jami'ai da mazauna yankin suka bayyana. An kashe fararen hula da dama a wannan shekara a hare-haren da ake zargin haɗakar ƙungiyoyin 'yan bindigan Congo ta Kodeko, waɗanda ƙungiyoyin da ke gaba da juna suke zargin su da haƙar zinari a yankin. Harin na baya-bayan nan an kai ne a ƙauyen Gale da ke lardin Ituri. Sun fara harbin kan mai uwa da wabi ne, inji Innocent Matukadala, wani jami'in gudanarwa na gundumar Banyali Kilo wanda ya hada da ƙauyen da aka kai harin, yana shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Wani babban kumandan sojin Iran a jiya Asabar ya sabunta alƙawarin da Iran ta yi na mayar da martani bayan wani hari da aka kai a farkon makon nan da ake zargin Isra'ila da lalata ofishin jakadancin Iran a Siriya, inda harin ya kashe mutane 12 ciki har da manyan janarorin Iran guda 2. Janar Muhammad Bagheri, ɗayan babban hafsan hafsoshin sojan Iran, ya shaidawa masu makoki da suka taru domin jana'izar Janar Muhammad Reza Zahidi cewa Iran za ta yanke shawara akan lokaci da kuma yadda za ta gudanar da wani aiki na ɗaukar fansa. Zahidi shine babban kwamandan da aka kashe a harin na ranar Litinin. Ya ce lokaci da nau'i da tsarin aikinmu ne za mu yanke hukunci ta yadda zai sa Isra'ila ta yi nadaman abin da ta aikata. Wannan tabbas haka zai faru. harin da aka kai akan ginin ofishin diplomasiyan Iran ya yi tasiri a rincabewar da daddin yakin da ake yi a kaikaici tsakanin manyan abokan gaban kana Isra'ila ta yi ta shiryawa martanin na Iran. Wani na kusa da Prime Minister Roberto Fico mai ra'ayin riƙau ya doke wani jami'in diplomasiya mai sabon goyon bayan kasashen yamma ya zama sabon shugaban ƙasar Slovakia, kuma ya gaji Zuzana Kaputova shugaban ƙasa mace ta farko. Kakakin majalisar dokokin ƙasar Peter Pellegrini ya samu kashi 53.85 na ƙuri'un sama da kashi 98 na rumfunan zaɓe da ofishin ƙididdiga ta ƙidaya a zaɓen zagaye na biyu da aka gudanar a jiya Asabar, inda tsohon ministan harkokin wajen ƙasar Ivan Krog yake da kashi 40.14 cikin ɗari. Krog ya amince da shan kayi kuma ya taya wanda ya nasara murna, amma ya ce ya ji takaicin hakan. Pellegrini ya zama shugaban Slovakia na shida tun bayan da kasar ta samu yancin kai bayan ɓallewar Czechoslovakia a shekarar 1993. Kadde a sha'afa, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin yaƙin neman sake zaben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden da kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar Democrat sun faɗa a jiya Asabar cewa sun tara dala miliyan 90 a cikin watan Maris, kana sun kammala watanni ukun farkon wannan shekara da dala miliyan 192 na tsabar kuɗi a hannu, lamarin da ya ba su daman yi wa Donald Trump da jam'iyyarsa ta Republican fintinkau a fannin kuɗi. Kwamitin kamfen Biden da kamfanonin da ke hulɗa da shi sun ce sun karɓi dala miliyan 180 daga watan Janairu zuwa Maris, kana sun ce kashi 96 na baki ɗayan taimakon bai kai dala miliyan 200 ba. Adadin ya samu babban haɓaka ne daga dala miliyan 26 da Biden ya ce ya tara daga wani bukin da aka yi a ranar 28 ga watan Maris a zaurin taro na Radio City a Manhattan, New York, wanda ya samu halartar tsofaffin shugabannin ƙasa Barack Obama da Bill Clinton. Trump da Republican sun sanar a farkon wannan mako cewa sun tara sama da dala miliyan 65.6 a cikin watan Maris, kana watan ya zo ƙarshe suna da dala miliyan 93.1 a lokacin da yake shugaban ƙasa mai ci a shekarar 2020. Kwamitin kamfen Trump ya tara makudan kuɗaɗe a lokacin da ya sha kayi a hannun Joe Biden. A ƙarshe, ana ci gaba da bincike a yankin arewa maso yammacin ƙasar Pakistan bayan wasu 'yan bandiga sun yi kwantan ɓauna tare da buɗe wuta a kan motar 'yan sanda, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane biyu tare da raunata wasu guda biyu, kamar yadda wani jami'i ya bayyana a jiya Asabar. An kai harin ne a lardin Kibar Fatankwa wanda ke kan iyaka da Afghanistan, wanda kuma ya sha fama da tashe-tashen hankula bayan da kungiyar Taliban ta kasar Pakistan ta kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da gwamnatin kasar a watan Nuwamban shekarar 2022. Lardin dai ya kasance tungar kungiyar 'yan tawayen wanda kuma ake kiranta TTP a takaice, kuma mai ƙawance da kungiyar Taliban ta Afghanistan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alƙairi karmi da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulra'uf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu duba matsaloli masu alaka da manhajoji ko dandalolin badaranci na yanar gizo, wato loan apps, waɗanda amfani da su ya zama ruwan dare tsakanin matasa, musamman ma masu ƙaramin ƙarfi. Lamarin da yake kai ga satar bayanan mutum kamar lambobin da ke kan wayarsa da tura saƙonnin karta kwana na yin barazana, ƙazafi ga makusantan wanda ya karɓi rancen. Kusan kullum ana ƙara samun ci gaba a fannin ƙere-ƙeren zamani, inda a daidai wannan lokaci akasarin masu amfani da wayoyin Android ko iPhone na sauke gwamman manhajoji dake saukake musu ayyukan su na yau da kullun ciki da nan rancen kuɗi a biya daga baya. Yanzu lokaci yayi da zamu sada ku da matashi na farko da ya fada tarkon wani dandalin rance na yanar gizo.
Gaskiya na taba fuskantar wannan abun da bashi online wanda na karba a Zumakash. Na amshi 2015 ne kuma gaskiya lokacin biya yayi bari na biya ba da kwana ɗaya suka ringa tura ma contact ina message suna cewa na amshi bashi da sunan shi wanda abun gaskiya mun zafi. Dole ku sani ne gindin sarrafa wayata da bashi kuɗin. Gaskiya na shiga tashi hankali. Wayar daga aula kan tana sarrafa kaje. Kafin ma sai sayan wata wayar ta kai kwatankwacin ta. Sai na biya linki su uku. Sannan na sayan wata wayar. Sannan kuma basu bani hakuri ba sun ce mani abun da suka mani ba daidai bane kuma har abada na goge ta bazan ƙara shiga manhaja. Suna ma kiran a waya kwanakin bayan in amsa gaskiya da naji ma sune sai in kashe wayar saboda kan tsaya ma ina nuna masa martani ma ba ta lokaci ne. Kuma na fada kan da mutane kar su amsa musamman wannan manhaja ta Zumakash. Ba su da mutunci ko daidai da miss Kalzarati.
Ita ma jagorar gidauniyar USN Malama Umar Salma Nasir ta mana bayani akan matsalar da ta shiga daga cika bayanai a bisa yanar gizo.
Kawai ina zaune message ma suka min da farko sannan bana na online sai suka kira ni wai sun tura min message sai na dauka ko irin normal abu ne na NGO haka ya samu sai kawai sai ta min message wai loan gashi na wai za su bani wai 200,000 naira loan. Nace mata I'm not interested wai a in je dai in yi clicking to ni da farko sai na ji tsoro sai nace to kar irin mutanen ne da idan kai clicking ka zo su kwashe maka kuɗi to sai na shiga da na shiga sai na ga details na sa sunana sai na ga amounts of loan inda za su iya baka limit sai na zo sai nace ah ni fa na buɗe abin nan na gani I'm not interested sai ta ce min to shikenan ba komai ashe ta yi amfani da details ɗina kawai sai ta approve min loan din nan. Kwana uku da yin haka sai ina zaune da dare sai na ga loan na 9,000 da kuma 7,000 da ba sai nace to ma wane ne ma dai kuɗi na account za a maida masa. Bayan kwana uku sai ga message in maida kuɗi 14,000 ɗaya kuma 18,800 sai nace ni yaushe na ci bashi kai sai ba ta tabare min iho tana zagi na sai na mata screenshot kuɗin da aka turo min kenan kuma exact amount din zan tura sai na maida. Wallahi kafin ki ce Mrs. Salima sai suka bu contact ina suka dinga tura messages the defamation of character. Farko suka ce min ina da HIV I avoiding ina sannan na biyu suka ce min wai ni kidnapper ce sannan na uku suka ce min wai ina sace yara sai kuma wani message da aka tura min sister na wai na mutu aka sa hoto na rest in peace.
To Umma Salma ya kuka wanye da su
daga baya dai suka ta kira sai na samu wani mai hankali a cikin su sai kira wani sai na masa bayani na ce to sai ce ai da kin sani da baki shiga ba da ce ta amfani da details din ki ne ta approve miki loan sai na ce to ai ni ban sani ba tunda ta ce min kawai in shiga ne in gani tukunna kuma da naga I'm not interested I didn't go for that sai na tura masa details na ce gashi nan ga kudaden nan da aka turo min ga kudaden da na maida wallahi dai idan har ban biya ba da mun za su dinga damuna but he's going to work it for me ko zan yi balance da ce masa gaskiya ni bazan balance ba because ban yi applying ba na ce I can actually sue them for defamation of character which is going to cost them a lot so that was what happened there too din dai sun dai tuttura message kowa daga baya suka dina.
Masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma bari mu ji daga bakin kwararriya a fannin inganta rayuwar dan adam malama Bilkisu Muhammad wacce za ta fara da bayanin alfanu da kuma illolin da ke tattare da yin amfani da dandalolin yanar gizo musamman batun ciwo bashi
kamar dai yanda muka sani shi wannan yanar gizo yana da abin da zai amfane mu kuma yana da abin da zai kawo mana illoli kala-kala daga cikin illolin da muka identify yana damun matasa yanzu shine na samun bashin nan an samu online loan sharks wanda suke bada bashi cikin sauki za a baka bashin kuɗi to amma ba a gane consequences din da yake zuwa daga baya in aka karbi bashin nan matasa sai kiga saboda bukata na kuɗi da baya yankewa bukata inda kake bukata kuɗi baya yankewa kuma ba su da ilimin meye dalilin da yasa zan dauki bashin in na dauka me ma zan yi amfani da kuɗin fo su dai kawai sai ya zo maka kawai WhatsApp ko game kake ko wani social media app kake sai kiga advert din su ya zo to kana ganin ga talla kuɗi na zaka same shi cikin sauki sai kiga sun je sun dauka to idan suka dauka nan kuma basu samu sun yi beating deadline din nan ba yana sa su cikin wani mummunan hali na damuwa saboda me yasa wani sai kiga daga ya karba anan in ya kasa biya ya je ya karbi na can ya dawo ya biya nan haka a hakan kuma sai kiga in sun kasa meeting deadline in payments din sun je su suna broadcasting a contacts din me karban bashi akan criminal ne akwai na wanda har broadcasting akai wai yayi raping wata yayi kashe ta ya birni a cikin gidansu dan saboda waɗanda suke tare da shi su fadi inda yake su je su samu su maida kuɗin su kin ga ba su bada kudin su haka kawai ba, amma ya za a yi dan ka karbi bashin kudi aje ana cewa ka kashe wani ko kai rifin wani ko ai ta broadcasting kai criminal ne wanda ma ba su yi na criminal din ba kuma duk za su yi broadcasting ana neman ka kaci bashi kaci kudin waye irin akwai character assassination a ciki sosai da yake affecting kimar mutum kuma once abu ya affecting kimar ka sai kiga ya affecting dinka ya affecting family dinka duk an sa ka shiga cikin kunya ka shiga cikin damuwa ba tare da ka sani ba
madalla coach bilkisu wadanne fadakarwa zaki yi wa matasa akan wannan batu
fadakarwar da zan yi wa matasa is mai da hankali shi karban bashi daman abu ne da aka yi shi dan a taimaka idan kana da wani abu da zaka karba bashi ka sa kudin ka a ciki ya juya maka to fa lillahi alhamdu zaka iya karban bashi shi ma yana da wahala wallahi abun bashi mu kaman a musulunci ai an ce annabi ko mai bashi bai yi wa sallah ba bashi ba karamin nauyi bane so ya kamata matasa su gane cewa bashin nan dan kun ganshi ana offering muku a yanar gizo cikin sauki ba wai abin da zaku samu bane cikin sauki ku kashe kudin nan cikin sauki yana zuwa da wahala so idan baka da plan din ga abin da nake so in karbi kudin nan in yi amfani da shi da kasan zai kara wa rayuwarka wani albarkan ko kuma kudin zaka je ka juya shi ne ma kai wani abu to a guje shi dan saboda daga karshe zaka je ka karbi kudin ba ma wasu masu yawa ba sosai ka kashe su ka zo ka kuma ka shiga cikin damuwa ka sa family dinka cikin damuwa su ma
ngode a yanzu dai adadin manhajojin badaranci masu lasisi da aka ba su izinin aiki a Najeriya sun kai 211 bisa ga bayanai daga FCCPC daga cikin waɗannan manhajojin 172 sun sami cikakken lasisin aiki yayin da saura 39 suka sami lasisi bisa wasu sharuɗa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdulrauf da wannan shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi ku kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar idan mai sauraro yana biye da mu a satin da ya gabata kwararren likita asibitin Kaura Hasau dake jihar Maradi na Jamhuriyar Niger Dr. Manu Ahmadu yayi mana karin bayani yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi da kuma wasu batutuwa da suka shafi azumi to a wannan satin likitan zai ci gaba da yi mana bayani ne kan abincin da jiki yake bukata musamman shuga da ruwa a wannan lokaci na azumi duk a ci gaban hirar tasu da abokin aiki na Mansur Sani
shi suga idan yayi karamci kwarai yayi kasa kwarai mutum faduwa ma yake ba ya iya komai dan haka ne yana da kyau mai azumi lokacin sahur in ya samu abin da yake jiki yana bukata abinci yana bukata ruwa akwai abubuwa da yawa cikin abinci wadanda bamu san da su ba sinadarai da yawa wadanda jiki yake bukata wadanda bamu san da su ba kai abin da ke bukata da ya ci abinci ba sai ka ci ba kai ganga eh dai ci abinci sha ruwa haka sai ka ga kai ne lafiya lau ba matsala kuma banda aiki a cikin rana in dai kana azumi banda aiki a cikin rana saboda in kai yake a cikin rana ho zaka zubu da ruwan jikinka yadda mutane suke tsammani jiki kuma baya bukata wannan akwai ruwan da dole ne sai sun tsaya cikin jikinka in dai ana son kwayoyin halitta su ma su yi aiki
kun yi maganar abinci kamar ni da ni misali a takaice ya kamata mutum ya ci da asubahi
yanzu ga lokacin da muke ciki ai ba kada abin da zaka kayyade mu mutane na abinci abin da ya sawaka shine za a ci in masara gare ka ita zaka ci shinkafa gare ka ita zaka ci eh in ka samu dan nama shikenan ka ci abin ka ka gama da ruwa ka taushi
idan an yi ni marece ya taho
yawa
ana shan bamban wasu su kaza wani ya ce da ruwan zahi wani ya ce da ruwan sahi akwai abubuwa da yawa da mutane suke zuwa wasu ce da itace a likitance me ya kamata
a likitance inda aka je wajen bodin baki abin farko abin da jiki yake bukata ruwa
na sanyi
ake dai ruwa
to
saboda in sanyi yayi shi ma yana zama matsala eh abin da ake so mutum ya sha ruwa da yawa kenan ruwa dai masu dan sanyi ko bayan ruwa kuma jiki yana bukatar suga kenan mutum sai ya nemi abinci wanda ke da ruwa kuma yana tare da suga yau alhamdulillah mun sani akwai su ina ba ka dan misali kankana tsere su da bido an sani wani biyin bu in baki
dan mangoro a barbe da sauransu
to asaga hula shi mangoro yana da wayanarka ga abinci dan ka aita kan tsantsan
eh
ai haka cika cikin ka da mangoro sai ka iske ma cin abinci daga baya kayan sallar tarawih abin zai maka wuya ka ci wani abu dan haka su kankana sun shi su lemun zaki duka hada da su wajen budin
su banana duka
su banana ba kwarai ba ka ci banana da yawa saboda ita ma in ta yi wa wayanarka gare ta
kuma kamar yanda mangoro yake
tana iya kumbure mu mutun ciki kankana dai ta yi lemun zaki ka samu dan naman ka tsoka bi tsoka guda tsoka bi ka tamba
gasashi ko soyayye
kowane ne ka samu ka ci abinka ka taushe da ruwa shikenan sai ka zo kai sallar tarawih ka lahiya lo
to ya kamata a ci ai ganga
in aka ci ai ganga ai kuma ibada wuya zata
a wai a likitanci ba ma ai
ibada a likitancin ma a likitanci
bai kamata ba a ci
an ce in ka ci abinci ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska addini haka yace eh ko a likitancin ma haka ne cikin tumbin ka ya kamata a ce ga wurin abinci ga wurin ruwa kuma ga wurin iska in dai ba haka ne ba wallahi ibada ma sai taimaka wuya sai ka je kana sallah ruwa da hito ma gabaki to wannan ai bai kamata ba kenan mutum ya ci daidai gurgudu
to doctor in muka gangaro a wajen ciwukan da masu al'umma ke fama da shi musamman al'umma na fama da ciwuka irin su ciwon tumbi hawan jini da sauran cututtuka waɗanda suke buƙatar a rinka cin abinci ko kuma a ci ba a shan wani gishiri da sauransu a lokacin azumi ana shan takaddama kamar me za ku ci wani irin cututtuka ne kuma ya kamata masu irin wannan cututtuka su yi rayuwa a lokacin azumi
eh gaskiya akwai shawara wadda muke bada ko da yaushe idan azumi ya zo musamman ga masu fama da ciwuce-ciwuce irin waɗannan na farko dai mun sani akwai masu fama da estoma ciwon tumbi ko ulcer mun sani in dai ba lokacin azumi ne ba muna gaya mutane kada mutum ya bar ciki sake ya zama tuba komai wannan yana sa ulcer shi tsananta estoma ya tsananta to shi ga lokacin azumi kaga ba dama a ce mutum ya ci abinci dan haka abinda muke cewa lokacin azumi kai mai fama da estoma ka ga likitanka shi ya san ga abinda ya kamace ka game da estoma da azumi mutum jarabawa yake a gani in ana iyawa in kana iyawa sai kai ka dauki azumi so dai so biyu ka ji estoma yana tsananta la yukallifu llahu nafsa illa wus'aha ko haka Allah ce ko eh sai ka aje kai abinda addini ya rage da shi cikin azumi in dai ka dauka ka ji abin yana tsananta aje je ci abincinka daga baya za ka rama kuma akwai duba da za a yi shin dai na fama da ciwon estoma na biyu akwai masu fama da cutar suga musamman waɗanda ke allura shawara da muke ba su azumi ba nasu bane su zo su tambayi malamai yaya za su wanda ke allura wata mai narkar da abinci nan take idan an yi ta kenan bai kamata ba ga mai azumi saboda ka yi allura misali bayan sahur ta narke abincinka tun ba je ko ina ba to kaga za ka yi wannan yini da wuya ka kai shi lahiya lau yana yiwa maka faɗi kenan wanda ke allura gaskiya azumi ba nashi bane in ma ya yi niyyar yin azumi ya je ya ga likitan shi wanda yake kula da shi zai ba shi shawara kaka ya kamata ya yi yana yiwa a ce mai ya rage magani wanda ya saba in kwani da shi amma irin wanda kake da bai kamata ba yana iya kai mutum cikin wani hali wanda ba shi bane ba to akwai ma waɗanda su ba allura suke ba kwayoyi ne suke sha su ma dai muna ba su shawara su ga likitocinsu waɗanda suke kula da su za a gaya musu ga yanda za su yi ko su rage magani ga lokacin da ya kamata su sha in aka yi haka aka karɓi shawarar likita sai a yi azumi lafiya lau ba matsala bayan wannan akwai masu fama da ciwon tension shi hawan jini gaskiya dai ga namu lissashi hawan jini ma sauki zashi lokacin azumi tunda ba abinci ake ci ba ai ganga tension nan mun sani yanzu mahi yawa dai abin da ke kawo ta akwai kiba kici mai ko ya kwanta da yawa cikin jiki yana iya haddasa cutar tension ko hawan jini to ga azumi in dai mutum ya yi azumi fi sabilillahi abin zai zo masa da sauki tunda mutum bai ci abinci ba ya ganga kenan mai ko shi ne cikin jiki ragewa zashi idan ya rage kaga wannan hawan jini rage ya zashi in ma mai cutar suga ne wannan cuta ma ragewa za ta yi in dai ya ci abinci fi sabilillahi bai ci abinci ba yayi ganga saboda in mutum bai ci abinci ba shi jiki sai ya ce to ga abin da nake bukata cikin yini ya zamanto ya shigo idan wannan abin bai shigo ba sai jiki ya ce to ai akwai ajiyawa da aka yi ta maiƙo ai ta zai dauko waye unhwani da ita kadan sai a ga mutum yana ramewa saboda bai ci abinci ma yayi ganga kike bai kwanta ba maiko bai kwanta ba a jiya da ita ce za ta raguwa. Tana raguwa yana samun lahiya, tana raguwa yana samun lahiya. Kenan ga masu kiba ko masu cutar diabetes ga dama. In dai suna so ji sauki, kada a ci abinci ai ganga. A ci abinci da yake gurgudu, sai a rame kadan. In aka rame, ina gaya maka mutum sauki za ya yi ga jikin shi. Ta sai sunan ji nasara. To zai ji sauki. Tension za ka ji sauki. Diabetes ma za a ji sauki. Masha Allah.
To dokta, akwai ciye-ciye da wasu abubuwa da muke amfani da su a wannan lokaci na azumi, kayan itace da sauran su, ya kamata a kula da su domin gujewa wani yawan gudawa, wani zahi da ake cewa ai zahi ya taso mai da shan waɗannan tirutatop. Kun ce a rinka amfani da kayan zaki da sauran su, kan mutane su ba su kamuna hasha kuma daga baya ai ta ganin likita.
To mu ga lokacin na azumi, gaskiya shawarar nake badawa, abincin mutum ya san abin da za ya ci, saboda in mutum ya ci abinci lalan abinci zai zama masa guba a cikin jiki. To guma kuma guba tana iya ta kawo illa. To abin zaka ci ka tabbace mai kyau ne. Mai azumi ba a san shi da zawo, ba a san shi da amashi. Kenan mutum ya ci abinci mai kyau wanda ya tabbata yana da kyau. In dai ya lalace mutum, kada yin kwani da shi. To akwai shaye-shayen zaki da ake yi, kuma su tritu ake ce mai komi. Yawwa, tritu ba musan ba ko menene ba a ciki. Yau in dai mutum
yana sinadarai ne masu araha, kuma kaga san biya bukata da yawa, sai a zuba guda ɗaya ka yi shi da zaki mutum goma su sha.
Yau in dai mutum yana da mata ko akwai ƴan mata a gidan shi, ai ba sai ya sai tritu ba. Ga hariya tsamiya, ga tsogo, duka waɗanga in aka shirya su sun fi lafiya ga jiki. A shirya maka tsamiya, a shirya maka tsogo lafiya launi, ba sai ka sha tirito ba. Sai dai mun sani wanda bai da mata ba yanda za a yi. Sai dai sha ɗan tirito ki sha, amma ka auce gona da yini kuma. Saboda ba ka san abin da a cikin tirito ba, sha ne kawai muke yi, muna jin zaƙi, ba mu san ba abin da a ciki.
Kuna da wani saƙo ga mata game da tsaftace abinci?
Ƙwarai kuwa, musamman ga lokacin ka. In ba ka tsaftace ba ka kawo illa ga jiki, musamman ga lokacin azumi. Abinci a tabbace tsaftatacce ne, in na wuta ne a zamanto ya sha wutar, in ba na wuta ba ne a tabbace mai kyau ne, ba za a aiki kuma a wanke hannuwa, saboda guba ba ta da kyau ga lokacin azumi, tana kawo illa. Don ka ayi taka tsantsan musamman dai ga lokacin ga da azumi.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu huta lafiya.
Madalla, yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Ɗan uwana masu sauraro na, barkanmu da wannan ranar. Ni ne dan uwanku Reverend Dallami Gajere, shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria. Ina so yau in karfafa mu cikin littafi mai tsarki, cikin littafin Zabura 106 aya 3, wanda yake cewa masu albarka ne masu kiyaye gaskiya, masu yin abin da yake daidai a kowane lokaci. Allah yana so ka zama da albarka. Albarkun nan kuwa ba wai kawai na kuɗi ba. Menene albarkun nan? Lafiya, nasara, ci gaba, tagomashi, ɗaukaka da kariya da sauran abubuwa da nasara bisa ikoki na Shaitan. Yayin da kana kiyaye dokokin Allah, yayin da kana yin abin da ya kamata, yayin da kana yin gaskiya a cikin tafiyanka, rayuwanka, magananka, sa'idanyanka da sauran jama'a, Allah yana so mu zama mutane ne masu albarka. Don haka dan ƴan uwana masu sauraro na, Allah yana cewa mu zama masu yin abin da yake daidai, mu zama kuma masu kiyaye gaskiya a cikin dukkan al'amuranmu na yau da kullum. Ta haka nan ne kawai za mu zama masu albarka. Yanda kake sauraro na, a duk inda kake, Allah zai sa maka albarka. Allah zai sa miki albarka. Bari yi maka addu'a. Ubangiji, ina gode maka domin masu sauraro na, ka sanya musu albarka a cikin rayuwarsu, bari su zama masu nasara, masu kiyaye gaskiya, masu yin abin daidai da ya kamata daidai, masu yin ko a kowane lokaci suna yin abin da zai kawo ɗaukaka da girma zuwa ga sunanka, a cikin sunan Yesu. Ubangiji, na gode maka domin ka ji ka an sami ni, karɓi yabo da ɗaukaka a cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Ni ne Reverend Dallami Gajere, shugaban maza na babban majalisa na Assembly of God Northern Nigeria. Da fatan ka samu albarka, da fatan kuma wannan mako zai zama maka da albarka, zai zama miki da albarka a cikin dukkan abin da zaka yi da iyalinka, sana'arka, kasuwancinka da kowane aiki da kake yi a cikin sunan Yesu. Ina sanya maka albarka a cikin ayyukanka, ina sanya miki albarka a cikin ayyukanki. Mu zama masu yin gaskiya, mu zama kuma masu kiyaye gaskiya, mu zama masu yin abin da Allah zai samu ɗaukaka a cikin rayuwarmu na yau da kullum a cikin sunan Yesu. Nagode.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.